مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar litinin a yau muna 17 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 18 din watan 4 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya a cikin suratul a'la a daidai aya ta 13 wanda wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin dukkan wani dukkan bayi akan cewa su bauta wa Allah subhanahu wata'ala tunkahin abubuwa su rikirkice su lalace dukkan mutumin da ya fasa ya tahi lahira babu guzurin ayyuka na alheri to wannan mutumin lalle ya jawo kanshi tashin hankali wanda kuma hakikin zai tabbatu ne idan ya zama to mutum yana kokarin roko da abinda addini ya karantar to Allah sai ya tsiratar da kai wanda shine Allah ya ambata cewa wa lalle tabbas duk mutumin da aka yi gargadi wanda yake managarce to wanda zai gargadu da wannan gargadin shine mutumin da yake jin tsoron Allah sai zakkaru man yakhsha sai ce wa yatajannabu hal ashqa amma shi ko mutumin da yake matsiyaci ne mutumin da yake baya da rabo shi ko mi zai nisanci abin nan da yake ambata Allah subhanahu wataala ne ba za ka same ta ba tana sauraron wa'azi, ba za ka same shi ba yana sauraron wa'azi ko yana karatu ko tana karatu, a shi wannan ba harkar shi bace ba, shi duniya yake kuma shi duniyar cin shi zai. Da haka kaga ya nisanci abin da yake shiriya ce, ya nisanci abin da yake wa'azi ne, ya nisanci abin da yake gargadi ne. To wannan mutumin bi sakamako wani irin sakamako Allah zai mishi. Allah ce irin wannan mutumin shine alladhi yasla an-naral kubra, shine wanda za a sanya shi wuta ma'abuciya girma, ma'abuciya bala'i da tashin hankali da dukkan wani abin da yake na muzgunawa da nuna maka cewa kai ba komai kake ba. To wannan shine abin da sakamakon da Allah zai yi ga dukkan mutumin da ya fandare wa ayoyin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma Allah ya ambata mana cewa a lokacin da aka sa dan wuta gidan wutan nan ba fa ya shiga bane, shikenan ya ce to wuta ta kona shi, shikenan an riga an kare. A manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa lalle yan wuta za su shiga gidan wuta, la yamutuna fiha wala yahyu, ba sa mutuwa a cikin gidan wutan nan, sanan ko ba sa rayuwa kamar da Allah ya ambata, summa la yamutu fiha wala yahya, yani ba zai rayu ba, sannan kuma la rayuwa managarciya, sannan kuma ba zai mutu ba, baratana a ce ya mutu ya huta, babu hirar mutuwa, babu hirar rayuwa mai dadi, haka kawai za a ta'azabtar da shi, wanda kuma dalilin ayyukan da aikata ne. Yan wuta za su rika kururuwa, wana dau ya maliku yaqdi alaina rabbuka, za su rika kira ya maliku ya maliku, waye maliku na shine mai gadin wutar jahannama, za su ce mushi liyaqdi alaina rabbuka, ubangijinka ya kashe mu mu huta. Sai sun yi shekaru 100 ruwa suna wannan magana ko dubunnai, sai musu magana daya, sai ce musu innakum makisuna kuda wa mabdaku da wama za ku ci gaba da zama a wannan waje, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha, Allah yake cewa ba za a kashe su ba, barantana su mutu, ba za a zartar musu da mutuwa ba, sannan kuma ba za a sassauta musu azabar ba, haka za a yi ta musu lugudun wannan bala'i. Da haka kenan wajibi ne mutum mai imani ya aikata ayyuka managarta saboda kare gadarwa su kai shi da samun wannan gida wanda yake na tabewa, Allah subhanahu wataala ya kare mu. Na'am.
Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Ubangiji subhanahu wataala bayan ya ambata mana halin waɗancan mutane waɗanda suka gadarwa kansu da samun taɓewa da asara, sai Allah yake cewa amma fa ba kowa bane ba za a kai shi a kimsa shi a gidan wutar jahannaman nan, sannan kuma baya mutuwa baya rayuwa mai daɗi, sannan kuma ba zai mutu bartana ya huta. To akwai wasu bayi su kuma waɗanda in suka aikata wasu ayyuka to Allah zai tsiratar da su daga wannan wuta. Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayin da za a tsiratar da su daga wannan waje. Allah ce qad haqiqa aflaha ya rabauta ya muri, wane ne man tazakka, duk mutumin da ya tsarkake zuciyar shi, kika tsarkake zuciyar ki ayyuka managarta shine abin da kika sa a gaba, yani duniya da hayaniyan ta bai dame ki ba, ya zama to kin tsarkake zuciyar ki, ai tahhara nafsahu min al akhlaqi radhila, mutum ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan wasu halaye wanda suke ba su da kyau. Wanda kuma zaka samu zuciyar dan adam so da yawa tana dauke da datti, wani irin datti take dauke da shi shine dukkan wani aikin kiyama sai ga zuciya, sai kai gogurmayar ita, sai kai kwamba da ita, sai kai ja sosai, in ba haka ba za ta kai ka ta halakar da kai. Lalle tabbas mutum ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan wasu ayyuka da suke arzila, ayyuka na banza, ayyuka marasa kyau, mutum kai ne kai shiga cikin su. Abin da ya shahi misali gulmace a annabi manci ne, a zage-zage ne, a faɗan maganganu da suke na ƙarya, duk wani abin da ka san hali ne mara kyau, hasada ne, wane ne, duka ka fita daga cikinsu. Idan ka tsarkake zuciyarka, sannan kuma wattaba'a ma anzalallahu ala rasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi, sannan kuma mutumin nan kuma ya bi abin da Allah ya safkar akan annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, to wannan mutumin haƙiƙa qad aflaha ya riga ya rabauta. Wane ne shi ne man tazakka, wanda ke ne tsarkake zuciyar shi, ya tsarkake ayyukan shi, ya zamanto ayyukan da yake aikatawa ayyuka ne managarta, sannan kuma hallau yana kan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, ba ya zamanto ba a yau da ke za ku hadu ya zaman to kun kirkiro wa kanku wani abu na daban ku ce ai za ku aikata kaza ko kuma ku ce malamin ku ko ku ce wane ne ku ya sa ku aiki kaza alhali wannan aikin ma anzalallahu bihi min sultan Allah bai sabkar da wani dalili akan aikata wannan aikin ba kun tabe kun yi asara za ku aiki ku wahala amma kuma babu lada wanda shine ake cewa bid'a kenan dole mutum tsarkake zuciyarka da zakai ka tsarkake zuciyarka ta hanyar dukkan wani aikin banza ka bar shi sannan kuma hallau ka tsarkake zuciyarka ta hanyar tsantsanta biyayya ta cacciyar biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda rabauta a gidan duniya da gobe kiyama gaba ɗaya yana da alaka kai tsaye da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah mai girma da buwa yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul yace wala tubtilu a'malakum Allah ce in kuka biye kuka biyayya ga manzon Allah tahtadu haqiqa kun shiriya automatically kun shiriya yani in dai kai biyayya ga manzon Allah to magana ta rige ta kare sannan yace ya kun da kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wala tubdilu a'malakum kar kulala ta ayyukan kenan rishin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle tabbas ba ta aiki ne anan abin da yake jan hankalin mu ɗan uwa kowa ya san zuciyar shi kowa ya san kan shi ya tsaya tsakanin shi da Allah ya gyara zuciyar shi ta zama to nagartacciya sannan kuma ayyukan da zamu aikata na ibada mu tabbatar da cewa mun yi su akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin duk wanda haka kad afla haqiqa ya riga ya rabauta Allah ce wa zakara isma rabbih fa salla shi wannan bawan nan zakara ya ambaci isma rabbih sunan ubangijin shi fa salla sannan kuma yayi salla ay aqama as-salata fi awqatiha ibtigha'a ridwanillah yani ya tsayar da sallah yayi wannan sallar nan akan lokacin ta kuma dan neman yardan Allah subhanahu wata'ala wamtithalan li shar'illahi kuma yana mai kokarin kwatanta abinda addini yayi umarni a gare shi akan ya aikata to duk mutumin da ya zama to haka ne kenan zai kula da sallah ambatan Allah duka za a same shi anan wannan sallah kuma dole kai sallar nan akan ita ma tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da ka tashi kaga garin ku ana yi ba garin ku ba hujja bane a wajen Allah mutanen anguwan ku ba hujja bane a wajen Allah babanka da babana da baban shi da baban su ba hujja bane a wajen Allah hujja a wajen Allah ka ce babanka yayi a ce wani ka aikata aiki kaza lahiya ka ce ai babana yayi to sai in babanka annabi ne yanzu misali Fatima bintur Rasuli sallallahu alaihi wasallama tana iya aikata aiki a ce lahiya ta ce babana yayi saboda babanta annabi ne babanta hujja ne a cikin musulunci kai kuma babanka annabi ne martana ka zo ka ce ai babanka yake dan babanka yayi ko ɗan mutanen gidanku sun yi ko mutanen anguwanku sun yi ko mutanen garinku sun yi ko mutanen ƙasarku sun yi wannan duka baya iya zama towa hujja a wajen Allah subhanahu wataala hujja a wajen Allah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka wajibi ne duk abin da za mu yi sallar ce za mu yi to mu ta akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karantar da sallah ya ja hankali akan yinta akan tsarin da ya kamata ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah yanzu yau da ni da ke ba mu ga yadda manzon Allah yake sallah ba amma ta ya za mu iya aiki da wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar karanta hadisan shi hadisan da suka yi bayani akan ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sallah suna nan kuma gaba da filla filla an yi bayanin su tas tun daga kabbaral harama har zuwa salam cewa tabbas an yi bayanin su gaba daya Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya rahama a gare shi ya rubuta littafi sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha yace sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara al-harama har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ga yadda manzon Allah yake sallah sallah tana da muhimmancin da yake wajibi ne mutun ya bata lokaci ya karance ta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo masallaci sai hawo minbari da ya hau minbari sai kabbara al-harama yayi kabbara al-harama ya kai matakin da ya karatun fatiha ya kare karatun fatiha ya shiga sura ya kare ya yi ruku'i ya kare ya taso daga ruku'i sannan bayan ya taso daga ruku'i da zai ta yi sujada sai ya gangaro daga saman minbari sai ya zo kasa sai ya yi sujada da ya yi sujada guda biyu hallau da ya tashi raka'a ta biyu sai ya sake komawa saman minbari har sai da aka salamta sallah sai manzo Allah yake cewa na aikata haka ne litaqtadu bi saboda ku yi koyi da ni wali ta'lamu salati ko tu'allimu salati saboda ku san sallata kuma
sai dai hausa man minbari yanda kaga aka hawo minbari kowa yana kallon ka duk wanda ba wanda zai ce wani ya kare ni haka manzon Allah ya hawo yayi wannan sallar saboda kowa ya ga inda manzon Allah yake salla hajjia ki tambaye kanki kin yi karatun da kika san yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tun daga farkon ta har ƙarshe ko kuma a kawai ke ma gani da wata ne sallah wajen biki kika saba kika yi gaba wajibi ne ka tambaye kanka ki tambaye kanki sallar ki da kike kabbar al-harama ko ya kai ko kuma a kawai gani kai ana yi a irin haka ne za ka ga mutun yayi shekaru a duniya in yazo yana sallah abun malam babu kyan kallo kaga mutun yana hadaru tsakanin ruku'i da tasowa daga ruku'i da zuwa sujada duk position da yake musu bai san da ake ruku'i ba karatun fatiha bai iya ba kuma yayi shekaru ya ci tazara mai girma a cikin rayuwar shi amma kuma har yanzu in yana karatun fatiha sai ka mai kuka baya karatu shi kawai duniya kawai ke nema daka wajibi ne mutum ya tsarkake zuciyar shi ya ai tsarkake ayyukan shi yayi kokari ya koyi yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ai ya ishe ka abun izina da abun jan kunne ayoyin alqur'ani mai girma da ubangiji yake cewa fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga wasu kaso masu yin sallah su wane ne alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke abinda suka ga dama a cikin sallar su suna masu marrafkana ba sa yin ta a lokacin ta ba sa cika ruku'i ba sa cika sujada kaga mutum sallah shafshaf mallan yayi ya kammala bal yanzu misali irin tarawih da ake wani dama din sallan ma da yake ta tarawih so yake je inda ake shafshaf za a kare express yani daga an hwara an kare kawai shi ke zai shiga harkokin su kaji ana ma malamai ko kuma sallata ya lakabi da sunaye kala-kala a ce liman wani rumbo ne wani kaza ne saboda tsawagen bala'in gudun shi yani in ya hau sallah malam daga ya rike nan da nan kun kare Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu li Allahu akbar Allahu ana so an nutsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsayuwar da zai yi da dukkan taharrukin da zai yi in ya tsaya sai kowace gaba ta kama wajenta a lokacin tukun zai kabbar al-harama ko ya kawo yatsotsin shi wannan daidai kunnuwar shi ko kuma ya kawo tahin hannun shi daidai ka hudan shi ya yi kabbar al-harama bayan ya yi kabbar al-harama zai ɗauko hannun shi na dama ya ɗora akan hannun shi na hagu ya runguma a saman kirjin shi namiji ko mace sannan kuma wajen riƙe hannun nan shi ma kala biyu ne akwai alqabdu akwai alwad'u idan ka ce alqabdu shine kamawa damƙan nan kuma da za ka yi sai ka yi ƙoƙari ka haɗa tsakanin abubuwa guda uku kamar yadda ya zo a cikin hadisi wani ɓangare na tafin hannunka da nan wuyan hannunka da wani kaso na tsintsiyar hannunka shine za ka ɗora a saman tafinka na nan idan kai haka sai ka ɗauko waɗannan yatsunka guda huɗu sai ka riƙe nan ƙasan hannunka wannan babban yatsa sai ka ɗauko ta ka ɗora ta a sama haka za ka yi sai ka runguma a saman ƙirjinka sai a ce ka yi alqabdu sannan kuma akwai alwad'u shi kuma shine ɗorawa shi ba riƙe za ka yi ba ɗorawa ne za ka yi ka ɗora hannunka na hagu haka sai ka ɗauko hannunka na dama sai ka ɗora akan na hagu ba riƙe za ka yi ba amma dai wajen ɗorawan nan za ka tabbatar da haka za ka yi to waɗannan duka bayan ka yi su ka kai ganinka inda za ka yi sujada ka kai ganinka inda za ka yi sujada ba yawo za ka riƙe da shi ba kana kallon duk abin da ake a cikin masallacin nan sannan kuma bayan shi abin da za ka yi shi ne ta kai ta'awuzi a'uzubillahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sai a lokacin tukan sai ka zo kuma afwan kafin haka akwai addu'ar buɗe sallah bayan ka yi ta kai a'uziya bayan ka yi ta kai basmala bayan ka yi ta karanta suratul fatiha bayan ka karanta fatiha ka kare shi ba ko manzon Allah yana karatu ɗaya bayan ɗaya kamar da malam Albani ya kawo qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatan aya karatun manzon Allah aya yake bai hada tsakanin ayoyi guda biyu in yace alhamdulillahi rabbil alamin zai tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa ƙarshe zai yi aya daki ba kwaso ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzon Allah yana rarraba su ɗaya bayan ɗaya yake karantawa to wannan yana maka nuni akan cewa kenan sallah dole ta dauki lokaci mai tsawo ana yin ta kenan ba wani abu ne da za a zo a ce a bari mu yi mu kare mu huta ko kuma wani hadi zai yi ya ce bari mu je mu yi mu huta ko kuma bari dai in tashi in yi sallar na in huta shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hutu yana cikin sallah saboda in abubuwan rayuwa suka rikirkice suka shige cikin juna manzo Allah yana cewa Bilal arihna biha ya Bilal ya Bilal ka hutar da mu ta hanyar yin sallar nan mu kuma yau mun dauke ta ayaya a matsayin ayi huta ko Allah kiyaye قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى mutum da ya salla kuma sallar nan ayi ta a lokacin ta yawa uwaye mata kuna ɗaya daga cikin rukunin mutanen da suke wasa da lokacin sallah ƙware da gaske tana girki sai ta ƙare za ta yi sallah tana danna salula tana kallon wani musalsal tana kallon seri kaza ba za a tashi ayi sallah sai an ƙare yanzu ga irin wannan funafunan na shigantaka da aka zo aka ginda yawa mutane su arkan lokutan sallar isha'i lokutan tarawihi da sauransu a irin waɗannan tashoshin waɗanda babu alheri tare da su yanzu wata tana nan a dalilin wannan kallace-kallace ba ta sallar tarawihi kuma la'allar ramadan mai zawwa na baɗibanta nan ta koma ga Allah yanzu da take nan ta ƙi amfana da wannan damar da Allah ya bata da haka a riƙa yin sallah a lokaci fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda aka biyo baya da su aka biyo bayan mutanen kirki da su wasu mutane wanda suke adaa'u ssalat masu tozartar da sallah wattaba'u shahawat suna bin abin da zuciyarsu ya raya musu fa sawfa yalqawna ghayya a karshe za a kai a zuba su a cikin wani kwazazzabu na wutar jahannama yace waɗannan mutanen ba sallah bace ba sai ba sallar bace ba sai a sallar ce ake yin ta a naga dama akharuha an awqatiha suna jinkirta sallar akan lokacin ta ba sai yin ta a lokaci a sallar azhar sai can ka tarzar wani abu can ya wuce wani kenzar wani abu haka za ta tashi da kyar haka nan ma a tashi ai sallar asr watsila rana tana fama hada kuna makamancin wannan ko kuma ta hada ma sallar magruba kuma dama wannan sai a hankali da yake lokacinta lokaci ne matsayi ke sosai da haka sai ga kuma a lokacin ya yi dace da wasu ayyuka ba a kammala ba na gida ana so dole sai an kare girki an yi wanka an yi wane ne su hankalin ke komo waje guda a ita sallah ba magana hankalin ke komo waje guda ba ne ita ce hankalin kuma idan kika yi ta a lokacin ne hankalin ki zai tattara waje guda duk abin da kike yi a lokacin da aka yi kiran sallah to ki dakatar da abubuwa ki yi alwala ki yi sallah yin sallah da kula da sallah a cikin gida iya da sirri ne mai girma ta hanyar najahin wannan gidan wannan gidan ya yi resir a cikin rayuwa yana da alaka da yin sallah wa amur ahlaka bis salati Allah ya ce wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka umurci iyalinka akan su yi sallah la nas'aluka rizqan Allah ya ce ba ma tambayan ka wani arziki nahnu narzuquka mu muke arzuttaka daga cikin halin magabata suna ga idan abubuwa suka rikirkice a cikin gida ba duk a koma zuwa ga sallah ya ake sallah a cikin wannan gida ana kula da lokacin ta ko kuma kallon tele ya shi yahi muhimmanci akan kula da lokacin sallah to wannan kuma uwa aiki ne wanda uwaye mata ku za ku wannan aikin wanda wani yauni ne wanda yara ta yi akan ku ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki Allah ya ce wa zakara asma rabbihi fa salla sai ce bal tusiruna alhayata ad-dunya bal bari dai kahin wannan aya Jabir ibn Abdullah yake cewa lokacin da ya karanta waɗannan ayoyin na farkon wannan sura har sai da ya zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka qala yake cewa man shahida an la ilaha illallah wanda wannan mutumin man tazakka kinnan shine mutumin da ya shaida lalle ba abun bauta ba su ga cancanta sai Allah sannan wa khala'al andada ya huta daga dukkan wani abin da yake tarayya ne ga Allah a cikin bauta mishi kenan duk abin da yake shirka ga Allah ya huta ya bari ba shi ba shirka ga Allah subhanahu wataala baya kiran wasu da sunan Allah baya dokar abin da yake haƙƙin Allah ne ba ma wasu abin da ake fama da shi a yau kuma da sunan musulunci da sunan malumta da sunan shehuntaka ko makamancin wannan kaga mutum kirikiri so yake a dauki haƙƙin Allah a bashi ko kuma ya nuna cewa shi kin mai albarka ne wani nassi yake nuna cewa kai kana da albarka sama da albarkar da wani musulmi yake da shi ho maganar nan wannan alakar bawa da Allah ho magana ce ta imani ba magana ce ta imani idan imaninka mai kyau ne to kai ne dan ajin tabarkar Allah a wajen Allah idan imaninka mara kyau ne ko dan wane ne kai ba ruwan Allah da kai to kai wane ne idan ana magana da yan annabawa ka san dai yanda ka kai ga wannan ba za ka ce ba ai babanka saboda malumta yahi annabi wani baka isa baka wadi wannan magana sai dai ba musulunci kake ba to iyan dan annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ba mu labarin shi a cikin alqurani mai girma wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin annabi nuhu alaihi salatu wasalam dan shi na cike shi dan shi na tsotson shi amma ka huri ne wannan kasancewar ma'aifin shi annabi ne ya amfana mushi wani abu a wajen Allah wallahi bai amfana mai komai ba yana kiran shi dana zo ka hau sama jirgin ruwan nan kakka zaman to tare da ka hure yace qala sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin yana cewa zo ka hau jirgin ruwan yace a baba zan je a hau dutse kaza baba yana ce mishi annabi nuhu yana ce mishi kai dana wannan ruwan da kake gani ba ruwan lahiya bane ba maganar ka je ka hau dutse bane ba in ina ka hau wannan ruwan sai ya cin maka indai ba imani gare ka ba suna cikin tattaunawa wa hala bainahumul mawj sai ya shiga tsakanin su igiyar ruwa fa kana minal mughraqina sai dan ya zamanto daga cikin wadanda aka durmayar da su ga labarin matar annabi nuhu da matar annabi nuhu Allah ya bamu a cikin suratul tahrim duka ga sunan waɗannan labarai ne akan cewa lalle in fa mutum bai aikata aiki alheri wato shi ba kwaba da wajen Allah Allah ke cewa kana ta tahta abdaini min ibadina salihain su waɗannan mata take guda biyu sun kasance karkashin igiya auren bayin mu nagartattu anan ma Allah sai ya tabbatar da nagartan mazajen su amma Allah ce falam yughni anhu min Allah shay'a kasancewar matan annabawa ne wannan bai amfana musu komai a wajen Allah ba ruwan Allah da kasancewar su matan annabi ce me yake so aikin alheri aikin kirki imani Allah ce wa qila dukhul an-nar ma'ad dakhilin za a ce musu shiga wutar jahannama tare da wasu shiga eh ba za ki ce wa ke matar malance ko kuma ke diyan malance a magana ce ta shi malakin ya zai tsira a gaban Allah magana ce ta dan shi shi ma tsaya aikin da zai tsira a gaban Allah matar shi ita ma ta tsaya ta yi aikin za ta tsira a gaban Allah na ba wani abu ne ba ce ai wannan shi tunda shi shahihe da mai ne halas shi kenan da matar shi da diyan shi kowai abin da ya gana ba addinin musulunci ba haka nan bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Fatima diyar shi radiyallahu anha duk da ji da yake da ita yana cewa ita gaba ce a jikina ni gaba ne a jikinta manzo Allah yake ce mata ya ke Fatima ki tambaye ni salin min mali ma shi ki tambaye ni a cikin dukiyata abin da kike so in baki hudda in baki ina da amma ki sani cewa idan biki aikin alheri ba la uguni anki min Allah shay'a idan ka je gobe kiyam biki da aikin alheri ba zan iya miki komai a gaban Allah manzo Allah ke wadi wadi shaka kai yanzu kawai da sunan malumta ko sunan kaza sai ka dauke su ayyuka wanda suke haƙƙin Allah ne ba sai ka ba makanka wani zai zo ya rika raba mutane aljanna yace ai wani an yahi maka wani an yahi wani amma kaza wannan kuskure ne ba karami ba a cikin usul a cikin rayuwa a cikin wannan a cikin addini kuskure ne babu wani wanda yake da haƙƙin ya bada aljanna sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani dan aljanna ne Allah yake bashi labarin cewa wani dan aljanna ne wama yatiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kai kuma wa yake maka wa'i kuma idan kai an maka da'awa kai da'awar an maka wa'i ka kafirta tunda Allah ya tabbatar da cewa manzanci ya kare wa'i ya yanke to kuma yake ce Allah maka wa'i kenan ka kare ta wa ka kare ta Allah ka kare ta manzo Allah ya shi da ka samu dawo zama a cikin musulunci da haka wajibi ne mutum mai imani kaga la sai wannan lokacin da ake ci kakka yarda wani maka wasa da addininka addininki shine jarinki addininki shine rayuwarki shine lumashinki shine gatanki shine mutuncinki shine darajarki shine daukakanki duk lokacin da kika bar addininki kin zube warwas duk lokacin da ka bar addininka ka zube warwas ba abin da ya maka saura a cikin rayuwa me abin da yake shahi rayuwar me a cikin ta wannan nida Ahmad a cikin littafin da yake rubuta turul amal wasu bayanai da yake yi yana cewa ya kai dan adam ka rika kalli gangan jikinka da kake ga fata ka tayi hori kana sheki kana kyau kai wane ne an yi wane ne ka tuna ran da tsutsa zai rika shiga daga wannan bangare na daga wannan bangaren kuma tabbas wannan ranar tana zawa dan ka kasa mu Allah kar kai ayaga da Allah kar ka huta daga al'amarin Allah saboda abun ba zai maka kyau ba ko kadan kai kokari ka tsaya ka kiyaye addininka ka kiyaye mutuncin addininka kar kai wasa da addininka fa wa zakara isma rabbih fa salla kana a kiyaye a kula da sallah a kula da kowanne abin da ke da alaka da addini qala abdullahi ibn abbas yake cewa hiya as-salawatul khams wal muhafaza alaiha wal ihtimam biha kula da sallah kiyaye sallah lura da ita da bata himma a cikin rayuwa. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ambata mana qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla. Sai Allah yake ce bayan shi sai ya ce bal tusiruna alhayata ad-dunya, bal bari dai tusiruna alhayata ad-dunya, kuna fifita rayuwar duniya, ai tuqaddimunaha ala amri al-akhirah, ana gabatar da harakan duniya akan lahira. Wannan kuma wani abu ne wadih bayyin jali, wani abu ne karara kamin da kasar rana ta hoto kararar, na haka abin yake. Matakin son duniya a cikin zukatanmu da kokarinmu wajen kiyaye duniya a cikin ayyukanmu, wanda ya bayyana karara, kowa kudi yake so, kowa duniya yake so, kowa matsayi yake so. Wannan wani abu ne wanda hadis kai ba da labarin shi ba wani damuwa akai. Sai mutum ya tsaya a rana yana neman kudi sai awa biyar baya gajiya, wani zo ya duba wacce ta zo ta duba ayyuwa ya sai da ma wani kaza ayyuwa ne ayyuwa ne. Amma idan zo masallaci aka yi azhar minti 10 ko 12 sai wuta yana fada an matsawa mutane an takura musu, ana so a fitine su a cikin addinin su. Wannan me yake nuni? Fifita duniya akan lahira matsala ce, wadda matsala ce wadda dalle tabbas wani al'amari ne wanda akwai shi a cikin mu, muna fama da wannan matsalar ta fifita duniya akan lahira. Ka zo ka kulla mu'amalayya da cinikayya na banza, ka ci dukiyar mutane, ka yi wane ne, ka yi wane ne, duka mi kake kiyayewa duniya, saboda duniya ce kake so a cikin ranka. Misali na biyu, karatun boko da muke zuwa yanzu, aka ce maka makaranta za a ta yi, mutum ne suke fitowa a lokaci ƙare 8, wannan ina magana akan kowa, ba huda kowa a ciki ba, mutum nawa ne yake kokarin kiyaye ya kai dan shi a lokacin da ya kamata da aka gindaye makaranta. Dama ana makaranta kawai akan kuma za ku sa dama wannan ranar hutu ce, za ku yi barcin ku iyasar ranku ayi abubuwa iyasar rai, lokacin da kuka ga dama kuka tashi a lokacin sai a kada kiyayen yara a ce ku tai makaranta. Amma in boko ne fa aka sallah asuba ba kwanta, wata kafin asuba za ta tashi. Yanzu ka dauki mace ma'aikaciya da irin kokarin da take bada wajen aikin nan nata, da Allah wannan kokarin a ce a karkato shi gaba ɗaya a zuba shi a cikin gidan mijinta, wannan mace yar aljanna ce insha Allah, saboda ba ka sala mallam, babu nuna kasawa, himma da kokari. To wannan duka alamu ne daga cikin alamun fifita rayuwar duniya akan lahira. Wani abin da yake na harakan da ya shahi rayuwa, za a iya gabatar da komai, a tashi ayi a bada hamzari, a bada kokari, a tada yara tunda sassahe mallam, duk kudin sanyin da ake ku tashi a tada su, a musu wanka, a sa musu kaya, a yi wane ne, a shirya su, a dauko abinci a basu su ci, a kimtsa komai da komai kafin kare 8 din da za ta musu a cikin lakwal. Ba laifi bane ba, addini bi han neman duniya ba, amma kar wajen neman duniya ya shagaltar da kai akan abin da yake neman lahira ne, ko kuma ka rika fifita duniyar akan lahira. Wannan ko shine ke faruwa a cikin tasarrufat din mu, ayyukan da muke aikatawa, hatta da diyan mu sun gane mun hi sol su yi karatun boko akan su yi karatun makaranta. In ya tashi zuwa lakwal tsakaninki da Allah nawa kuke bashi, kudu da kira sun yi shi, sannan ya tashi zuwa makaranta nawa kuke bashi, hajji yake tambaye kanki ki ba kanki amsa, ke da kanki zaki gane lalle akwai matsala, kuma dole ne yaro kamar an darsa a cikin rashi cewa ya riga fifikon da wancan karatun yake da akan wannan karatun, irin shirin da kike mishi, da kayan da kike sa mishi, da abin da ake bashi ya riƙe, a saya mai sak mai kyau, a saya mishi takalma, a saya mishi wane ne, a kawo abubuwan karatun a zuba a cikin kayina daban-daban, da crayon da big da kular da wanda ba kular din ba, da wane ne, da komai da komai aka zuba a ciki, duk abin da ake bukata. Amma ya ga samu yaro ya shekara yana zuwa makaranta haka kawai hannu rabbana yake zuwa, hannu rabbana yake zuwa, ba abin da yake zuwa da shi. Yaro an ya komo daga boko an zamanar da shi a daddare, a ce mishi zamana ka yi leson, ko da uwar musamman abin da ake cewa leson ne, a ce ai yanzu an san lokacin lesson ne amma yau shike zaman da dadin yake akan cewa to karatun da ku dauko a makaranta ku zo ku sake maimaita shi ko kuma ku zauna lokaci kaza ko da tsakanin magariba da isha'i kadai ne na kullum a ce wannan lokacin karatun makaranta ne wa yake haka a cikin mu he kadan to duka meke nuni bal tusiruna alhayata ad-dunya yana nuni akan fifita rayuwar duniya akan lahira to Allah ya rahama nasiri ba mu yi kun gyarawa amma akwai matsala tabbas kowa kuma ya san da haka da ubangiji subhanahu wataala yake cewa bal tusiruna alhayata ad-dunya kuna gabatar da rayuwar fifita rayuwa ta duniya akan lahira wanda wannan lahira kuma can ne amfaninku da nagartakku da rayuwarku da dawwamanku duka ce yake Allah ce wal akhiratu khayrun wa abqa ita lahira ita ce mafi alheri wa abqa kuma ita ce mafi wanzuwa ita ce wanzazza me ya wanzazza ita ce wanda bata karewa ta wanzu kenan duniya fa karewa za ta yi ai thawabul lahi fid daril akhirati khayrun min ad-dunya wa abqa sakamakon da Allah zai bada a gidan lahira shine mafi alheri akan duniya sannan kuma shine mafi dawwama sama da duniya fa inna ad-dunya daniyatun faniya ita duniya a kusa take kaskantacciya ce sannan kuma mai karewa ce wal akhira sharifa ita kuma lahira nagartacciya ce daukakakkiya ce baqiyatun kuma wanzazza ce za ta wanzu babu ranar karewa in aka tai anta yake nan idan ka je ka tafi kenan babu zancen dawowa baqiya ita ce dawwamamma to da ka dan uwa musulmi yar uwa musulma fa kaifa yu'athiru al-aqil ya za ai mutumin da yake da hankali ya fifita abinda yake karewa akan abinda yake dawwama sannan kuma wa yahtam mutum ya himmantu bima yazulu game da abinda yake gushewa a kusa game da kazo ka himmantu da shi ka bar abinda yake shine dawwamen mai wanda kuma baya gushewa ita ce lahira yanzu a duniya duk kudin da kika yi ko su kare kina raye ko kuma ke ki kare ki bar su daya cikin biyun nan wallahi sai an yi daya ko ke ki kare ko kudin su kare ko zaman to kin bar su ko kuma zaman to a gaki a raye amma kuma kudin babu su wannan shine abin da ke faruwa a cikin rayuwa to kenan kaga duniya duk irin matakin da aka kai mulki ne gare ka matsayi ne gare ka dangantaka ce gare ka wane ne gare ka nai nan gidan duniya a ƙarshe dai dan uwa karewa zai ya kare ya kare shikenan magana ta riga ta kare in dadin ne ya kare in wahalacce ma ta kare in daukakan ne ya kare in kaskantan ne ya kare in wane ne ya kare in mami ne ya kare saboda gida ne karerre ita duniya to kaga bai kamata mutum mai imani ya fifita abinda yake wa yake karewa ka fifita shi akan abin da yake wanzazze ne mana abin da yake dawwamen me ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya ita duniya gida ce ta mutumin da baya da gida mana mutumin da bai san me ake cewa gida ba shine zai tawaman cewa zai iya tara ya zai iya mallaka ya zai iya yi wane ne wannan mutumin da bai san lahira ba kenan sannan duniya dukiya ce ta mutumin da baya da dukiya kuma akan ta ne mutanen da ba su da hankali suke haduwa a yi ta abubuwa malam a yi ta dauki ba daɗi wanda kuma shi ne ke faruwa in dai akan neman duniya ne zuwa misali sai ka samu mutum tsakanin shi da Allah bai taɓa karanta wata aya alkur'ani ba ya yi kuka ko kuma aka karanta ya yi kuka ko aka yi wa'azi ya yi kuka amma daga ka taɓa wani intere shi na duniya maslahatun min masalihi dunyawiyya to a lokacin wallahi kaga yayi kwalla ya tada hankali ya nuna halin ba a yarda ba za a yi rikici da tashin hankali me yasa saboda an taba entere shi na rayuwa an taba wata manufa daga cikin manufun shi na rayuwa amma harkar lahira fa ba ruwan shi mutane suna ta zagi addini ma shi ko aka amma fa in dai magana ce ta abin da ya shafi samun shi samu to kaga yana ta kara yana ta fada yana cewa za a dakatar da mutane da abincin su to Allah kiyaye ɗaya daga cikin magabata ya karanta ga Abdullahi dan Mas'ud suratul a'la subbih isma rabbikal a'la har sai da yazo daidai wannan ayar da Allah yake cewa bal tumsiruna alhayata ad-dunya bari dai kun fifita rayuwar duniya akan ta lahira da yazo daidai wannan wurin tarakal qira'a wa aqbala ala ashabihi sai wanda yake karatun nan sai ya bar karatun sai ya fuskanto mutane وقال سيكي تأثرنا الدنيا على الآخرة منفيفيت الدنيا أكل لاهرة ديوه دي موسى فسكت القوم سيكوا يشلو saboda duk mutumin da zai maka shi adalci kai ka tuna ayyukan da kake aikatawa ki tuna aikin da kike aikatawa ni ma in tuna aikin da nake aikatawa a bangare a cikin awa 24 da muke rayuwa a cikin dare da yini ta kowane lokaci a awa nawa muka ba addini kuma awa nawa muka ba duniya akwai wanda zai magana wallahi babu in akwai kuma a cikin al'umma wallahi ɗan kadan ne duniya ita aka yi ba lokutan rankata kaf an kwasa an ba ma duniya sallan da zakai 5 salawat da zakai a cikin dare da duka musu wuce ba ka ba su awa dai a cikin 20 da wannan ginnan wannan ita ma fa inda ake sallar da ake nannagawa ake jima ake jan abubuwa duka bai wuce awa dai ba sauran fa lokutan fa da ake neman ana neman duniya ana neman abin da baya dawama an kyale abin da yake dawama yace fasakatal qawm sai kowa ya shiru فقال سيتي اثرنا الدنيا يتي من في فيت الدنيا ميسا لان راينا زينتها سبودا منغا قود ديكي cikin duniya wa nisaaha wa ta'amaha wa sharabaha munga abincin da yake cikin duniya munga abin shan da yake cikin duniya munga matan da suke cikin duniya sai muka shagalta muka fitinu da wadannan abubuwa qawar duniya mata ne abinci ne abin sha ne yara ne wane ne da sauransu sai muka fifita wadannan abubuwa saboda mun gansu ra'ayil ayni sannan kuma sai muka mance da lahira saboda muna ga kaman ba a nuna mana shi ba yanzu karatun addini akwai wanda gaba ɗaya raskon lissahi ya ɗauki karatun addini a matsayin taɓewa da asara a rayuwa sai ma a gidan an rasa wani mutum wani yaro wanda bai da ƙwaƙwalwa sai a ce to wannan shi a kai shi islamiya a kai shi makaranta a kai shi a damƙawa malam shi amma idan aka yaro yana da ƙwaƙwalwa ta fitar hankali sai a riƙa hirarrakin cewa a samu sashi ɓangare kaza na karatu a sashi ɓangare kaza na karatu duka ba laihi bane ba amma kar ku mance abin da yake addini ne a ɗauki addini wani abu ne wanda yake na kayan waɗanda ba su da gata ko kuma a zo a riƙa hirin cewa to yanzu wannan karatun in ya ƙare me zai zama maganar me zai zama magana ce a hannun Allah ko ba ka bane ba magana ce a hannun Allah magana avenir magana ce a hannun Allah mustaqbal a hannun Allah yake yaro nawa aka biya mishi lakol din da a premier ma sai an biya mishi dul shekara wajen samu da wisa mil kwana makamancin wannan amma ya waye gari yau bai amfana ba da komi a cikin wannan abubuwan da aka kashe na kudaden nan shi bai amfana ba kowa bai amfana ba mutum nawa aka kai makarantar ana ga ba zai amfani wani abu kuma ya amfani al'umma ya ishe ka gata ga addini ƙarshe in ka tashi sallah ka san yanda za ka yi idan tsarki za ka yi ka san yanda za ka yi idan alwala za ka yi ka san yanda za ka yi idan mu'amala za ka yi da wuri ka san yanda za ka yi duk abin da za ka aikata da sunan ibada na rayuwa ka san yanda za ka aikata saboda ka yi karatun addini amma ka ga mutum ya karanta duniya ya samu doctora ya samu diploma mai girma amma bai iya alwala ba bata iya alwala ba idan jinin al'adarta ya rikirkice bata san yadda za ta yi tejeren abin ba bata sani ba bata iya wankan janaba ba bata iya wankan ibada ba bai iya wankan ibada ba yau shekarar shi kaza a duniya kuma ya kai mataki kaza na ilimin duniya aikin banza kenan me an hana ilimin ka matsayin da aka maka dawama zai ko kuma kudin da ka samu dawama zai kuma sai ka zo kai karatun kai wane ne kai wane ne gaba daya sai ubangiji subhanahu wataala wanda shine yake sa sababi yayi aiki sai a hana sababin yayi aikin sai aga ina za ku kai kara babu inda za ku kai kara shi Allah shi yake badawa in kaga bai bada ba kuma Allah shi ya hana kuma ku duk kokarin ku da wane ne ku hanya ce za ku kama in ya ga dama ne zai ba ku idan ga dama kuma ya hana yaro nawa aka ma hidima ake tsammanin zai zama wani abu yake zama komi yaro nawa aka bari a saman titi yana gararan ba amma kuma ubangiji dora shi akan wani yanayi da ya amfani al'umma a yau ku kuyi baki abin da za ku iya yaron ka yi karatun boko addini ya karanta komi da komi ya san matsayinka ya san girmanki ya san cewa ke ce mahaifiya ke ce kaza addini ya baki dama kaza ya baki matsayi kaza yaro ku karantar da shi a wannan bangaren sai ku kyale wannan abu ku kuma ashe ku ni kanku da kanku ne kuke rushewa kun tarbiyantar da shi bukku zaune bukku tsaye kullum mijin yana cin bashin banki duk aka ce za a yi rantire na lakwal sai ya ce bashi sai an yi wane ne ga hatsarin da yake ciki duka saboda mi saboda wannan yara kuka kula suka abinda za su yi suka samu diploma din da za su samu a kadarta kuma su je su samu matsayin da ake so su samu masu samu sai zama to bai san girman ki ba bai san girman uban shi ba daga ya auri mace wannan matar tashi da ya aura da dan da ya aiwa sun hi ku matsayi nesa ba kusa ba in kika zo gidan shi sai ya sabke ki a gidan ake aji liga ko kuma dakin wannan baki daki bi karancin daraja saboda bai san wace ciki ba saboda kuma ke ce biki sanar da shi ba cewa ke wace ce me kika yi kawai duniya ce ka karantar da shi yanzu ya zama dan duniya da ka dole a cikin duniyancin da zai ke ba sai kin ji a cikin ki duk mutumin da ya karantar da dan shi addini kanka ne kama gata kin karantar da shi man ahaqqun nas bi husni suhabati aw bi husni suhbati ummuka sannan mahaifinka ya san matsayin ki ya san girman ki ya san darajar ki a lokacin da kin tsufa kina bukata a taimaka miki a cikin rayuwa a lokacin zai baki dukkan wani nau'in kulawa ta ma duk biki karantar da shi waɗannan abubuwan ba sai zaman to adina shi bai bai miki ga rayuwar kalubalen da take dauke da shi idan Allah jarrabe ki da tsawon shekaru kika kai shekarun da sai an miki hidima sai an kai ki ban daki sai an maido ki idan kika yi wani abu na bawali ko bayan gari sai an wanke ki wa zai miki wannan bikin din da zai miki wannan abu biki karantar da su girman Allah ba biki karantar da su matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba biki karantar da su ba darajar da ku kuke da akan su da haƙƙin da ku kuke da akan su sai ya rika ganin ku a matsayin yauni da wahala sai dai bar ku a can wani kauye a jehe a cikin wata rayuwa ta walakanci da kaskanci a daidai lokacin da shi kuma yana hawa manyan motoci ya gina gidaje na alfahari yana sanya tsumma masu tsada ya gayyato ya auro wasu mata ya aihi wasu yara kawai su suke watanda da wannan duke iya sarransu da su da yan uwanta yan uwan matar amma ku kuma an maida ku banza an maida ku shara ku sanar da ɗiyanku girman Allah sai su kiyaye haƙƙin da kuke da akansu idan ku buku haka ba to wallahi jiki magayi da aka fasakatal qaum kowa sai ya shuru sai ya ce mun fifita kaza akan kaza mun fifita kaza akan kaza abinci abin sha kai kai ƙarya kai zalunci kai wane ne saboda ka ci saboda ka sha saboda kai wa saboda wa kai wane ne wannan shine abin da yake shagaltar da mu fakhtarna hadal ajil wa tarakna al ajil sai muka zabi wannan yar gaugawa sai muka bar waccan da take dawamman miya da take lahira yace wa hadha minhu ala wajhi tawadu'i wannan ya hadu wannan magana aka fuska ta tawadu gana saboda shi wadai daga cikin magaba abdullah dan mas'ud ya dai daga cikin managartan mutane amma kuma ga abin da yake hadu to lalla ina ga kai ko ni ko ke ko mu gaba daya ya kamata mu makan wa'azi kuma kan mu gargadi kowa ya jawa kan shi kunne karka fifita rayuwar duniya akan lahira karka fifita rayuwar duniya akan lahira lahira ita ce gida da wamin miya duniya karewa za ta yi komin dadin ta komin wahalanta Allah yake cewa inna hadha kaga wadannan bayanan da aka yi lafi suhufil ula suna cikin littafan mutanen farko wannan bayanin da aka yi na cewa kan aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa wadannan ayoyi suna cikin littafan mutanen farko wasu littafai ne kamar ka tambaya Allah ce suhufi ibrahima wa musa littahin annabi musa da annabi ibrahim amince Allah tabbata a gare su yanda bayani yake a haka su ma a can haka yake a cikin littafan su Allah yayi wannan bayani saboda mutane su gargadu akan cewa kar da duniya ta rude su kar da duniya ta sanya su su fandare wa Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda wadannan ayoyi suka kumsa Allah ce qad aflaha man tazakka haqiqa ya rabauta duk mutumin da ya tsarkake ayyukan shi halayen shi ya zamanto yana biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya rabauta wa zakara isma rabbi ya ambaci sunan ubangiji shi fa salla yayi salla a yanda ake bukata a yanda aka sharanta ta Allah ya ce bal baridat tusirul hayata dunya kuna fifita rayuwar duniya amma ku sani wal akhiratu ita lahira khairun ita ce mafi alheri wa abqa ita ce mafi wanzuwa inna hadha wadannan bayanai da fi suhufil ula suna cikin littafan mutanen farko sune littafin annabi ibrahim da annabi musa amincin Allah ya tabbata a gare su kai tsaye sai mu shiga cikin suratul tariq insha Allah
bismillahir rahmanir rahim وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
حَسْبُكَ wannan sura ce ta 86 a cikin jerin gwanan surar alqurani mai girma sannan ana kiranta da suna suratul tariq wannan sura kuma makkiya ce sannan kuma Allah yana bayani a cikin wannan sura akan jan hankalin mutane su fahimci girman Allah subhanahu wataala ta hanyar dubi zuwa ga halittun Allah su hali su duba halittan sama su duba ƙasa su duba tauraro daga Allah yake rantsuwa da waɗannan ababe wannan sura ta kunshi ayoyi tana da ayoyi guda 17 wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da siyaƙin bayanin su yana da alaƙa da suratul a'la da suratul ghashiya da suratul shams da suratul fajr da suratul balad da suratul layl ta hanyar wanda suna cikin surorin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az a lokacin da aka yi bayanin sallah manzo Allah ya ce in zaka yi sallah ka karanta mutane waɗannan surori daga cikin su akwai suratul tariq to wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah yake cewa was-sama'i wat-tariq Allah yana rantsuwa ayyuqsimu tabaaraka wa ta'ala bis-sama Allah yana rantsuwa da sama was-sama'i Allah ce ina rantsuwa da sama wanda kuma ya gabata Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama amma da ni da kai da ke baya halatta a gare mu rantsi sai da Allah subhanahu wa ta'ala har a yau zaka ji mutane suna rantsuwa da takwaran kwatsa wani ya ce tarnatsa wani ya ce na rantsi da babana wani ya ce na rantsi da kakana wani ya ce na rantsi da dutsin gari kaza da sauransu waɗannan duka wasu abubuwan wanda ba su halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da shelan da Umar ya bada ala inna Allah wa rasuluhu yanhayalikum an tahlifu bi abaikum lalle Allah da manzon shi sun hane ku akan ku rantsi da uwayen ku man kana halifan duk wanda zai rantsi fal yahlif billahi aw liyasmut to ya rantsi da Allah ko kuma ya ja baki shi ya shuru ba a rantsuwa da kowa sai da Allah yake rantsuwa ko kuma sifa daga cikin sifofin Allah misali Qur'ani zaka iya rantsuwa kace na rantsi da Al-Qur'ani wannan daidai ne saboda sifa ce ta Allah subhanahu wataala yani magana ce ta Allah to kenan Allah yana rantsuwa da abin da ya gada amma kuma baya halatta a gare mu rantsi da abin da ba gada ba sai dai mu rantsi da Allah subhanahu wataala Allah yana rantsuwa da sama yace wa tariq sannan kuma da abin da Allah ya sanya a cikin saman nan na tauraro waɗanda suke ma'abuta haske shine at-tariq sai Allah ce wa ma adraka mat-tariq wa ya sanar da kai abin da ake cewa at-tariq din nan Allah ce an-najmu thaqib shine an-najmu tauraru al-thaqib wanda yake ma'abucin haske kenan Allah ya rantsuwa da abuwa guda nawa anan guda biyu na farko Allah ya rantsa da sama sannan kuma na biyu Allah ya rantsa da taurarun da suke cikin sama kuma ma'abuta haske qala qatada haka qatada yake cewa da shi da wasu daga cikin malaman tafsiri kenan Allah yana rantsuwa da sama sannan kuma Allah yana rantsuwa da tauraru ma'abuta haske wanda suke cikin wannan saman nan wanda kuma ta hanyar su ne ubangiji subhanahu wataala ya sanya abubuwa da yawa su wannan tauraro na harko dai ziratul lisama kaman ado ne ga sama walaqad zayyana samaa ad-dunya yake cewa bizinatin lilkawakib a wani rikici bi masabiha ko waj'alnaha rujuman lishayatin Allah ya sanya sama a matsayin abun ado yanzu misali kwanakin da zaka ga sama ta huto karai babu wani gashimari babu komi sai kaga wannan taurarin ga sunan cankas daga kakalle su zaka ga wannan ado ne ba na wasa ba Allah ya sanya su a matsayin ado sannan kuma Allah ya sanya su a matsayin hutulu idan da ce za a dusashe hasken su to duhun wanda za a gani ba duhun wasa bane ba sannan kuma Allah ya sanya wannan taurarin a matsayin alama wanda yuhtada biha mutanen da suke nada suna amfani da tauraro wajen sanin ina ne gabas ina ne yamma ina ne gusum ina ne arewa kuma har a yanzu akwai mutanen da sun san haka sannan kuma akwai tauraron in ya tsaya a wuri kaza alama ce akan cewa wata ya kusa zuwa ƙarshe in ya tsaya waje kaza alama ne akan kaza in ya tsaya waje kaza alama ne akan kaza zaka ji ana ambatawa ce wannan taurabi kaza ce wannan kaza ce wannan kaza ce to Allah yayi rantsuwa da waɗannan tauraro kuma sannan abin shiriya ce su tauraron nan ga dukkan mutumin da ya bace mutanen da suka bace a da daga yazo ya tsaya ya kalli sama yana iya gane cewa nan ce gusum nan ne arewa nan ne yamma nan ne gabas ta hanyar amfani da tauraro to har yanzu akwai da su san haka la sai wanda suke rayuwa a cikin daji amma da yawa daga cikin ƴan maraya fa sai a hankali to Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa saboda muhimmancin da suke da sannan kuma da abun dokan izina da adalai sokin da yake ciki na gane girman Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa in kullu nafsin lalle tare da kowace rai a kowace rai lalle lamma alaiha hafiz akwai wasu masu gadi da Allah subhanahu wataala ya dora na musamman ai Allah ya sanya masu gadi a tare da kowace rai ranka tana da mitawa tana da taki tana da tamu gaba ɗaya tana da Allah ya sanya maka wasu garfukar daga cikin mala'iku suna gadin ka suna kare ka ta kowace bangare sai abin da Allah ya kadarta zai same ka na ba daɗi zai same ka amma duk abin da ya tunkaro suke mi suke kawar da shi da izinin Allah in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wannan mai kiyayen da Allah ya dora akan ka nawa ka bada albashin nawa kake badawa a wata baka ma san yana nan ba amma kuma tabbas akwai shi yana nan kuma yana aikin wannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa a wata aya lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah sannan kuma yake cewa lalle tabbas shi dan adam yana da wasu mabiya wanda suke bibiyan shi ta bangaren da ya shahi gaban shi da bayan shi yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi da umurnin Allah subhanahu wataala wanda kaga malaikun Allah sakhara wallahi wajibi ne mutum kowane lokaci ka rika jaddada kalma ta alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kar ka ji ka rasa wani abu ka rika ga kaman ba maka daidai ba a'a ni'imomin da aka maka ba sa lissabuwa kuma ni'imomi ne wanda ba sa sayuwa ni'imomi ne wanda ba a kyautar su wanda zai baka kyautar su shine ubangiji subhanahu wataala in yi amshi ba wanda sai baka su ka rika godewa Allah subhanahu wataala Allah sai kara wa rayuwarka albarka duk in ka ce alhamdulillah shukran ya rabb Allah nagode Allah zai kara maka la in shakartum Allah ce la azidannakum in kuka yi godiya zan kara muku in dai kuka yi godiya ga Allah to shi kuma Allah dauki alƙawarin zai kara muku amma kaga mutum banda jaje ka takaita jaje ka takaita jaje bai da amfani kuma la sai ma jaje ina ne muke jaje an haɗa kai maka jaje in ka dani kaman jaje kai ka san ni ba maganin abin zan maka ba ni na san ba maganin abin zaka yi ba to me ya amfanin jajen a zauna kai wallahi abubuwan ne sai a hankali kuma a cikin wanda kake hudu a wajen mutum goma nan ba wanda ya isa ya ce maka ko waye gehe da kai wa cewa daga wanda jika 40 ko jika 50 an dan rage matsaloli ba kawai wani haide ya yi gaba ya ci haba wani ai ya faɗa cikin wani kwatami yana jin daɗi da sauransu ko kuma ya dauki abin a matsayin abin a wani abin da za a daga fartaje tsakanin jama'a ana watsa labarin Allah jarrabe ka ka du'ufa ka koma ga Allah ka daga hannu ka tashi cikin dare ka roki ubangiji yayi maka matsala kaza haka ake yi amma ka kama ka bude baki kai ta jaje kai ta kai karan Allah cewa ai kaza yake faruwa wallahi ka so sai a hankali aikin nan ba kaza ka gode wa Allah ushkur rabbak kai godiya ga Allah fal yanzuril insan Allah yace dan adam kai kai dubi zuwa ga mimma khuliqa da abinda aka halicce ka da shi ai tanbihul lil insan wannan kaman jan hankali ne da fadakar da dan adam akan raunin asalin halittar ka kar ka rika jin cewa kai wani wane ne kai wane ne kana daga karin hanci kana wani doro kana waye a ji hankalin ka asalin halittar ka waye kai فلينظر الانسان مما خلق لا دبي دوبا ga wanda ya kalice shi Allah ce khuliqa min ma'in
khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa khuliqa an halicci dan adam min ma'in daga wani ruwa dafiqin wanda yake tunkudan juna bi ma'ana shine ruwa na maniyi wanda wannan ruwan na mani ya khuruju yana hutuwa min baini sulbi tsakanin tsotso za a ce tsokon namiji sannan wattaraibi sannan da kirjin mace shine abinda wasu daga cikin sahabbai suka fasarta shi a haka yani ya khuruju min baini sulbi wattaraib yani sulbur rajul kenan tsokon namiji sannan wattaraibil mar'a sannan kuma da kirjin mace wannan ruwa namiji maniyin namiji da maniyin mace daga nan ne asalin halittar dan adam yani baka wuce ba a matsayin kamar wani abin da kakin da za a tofar da shi kuma sannan wannan maniyin yana zawwa yana shiga cikin inda ya kamata ya shiga inda Allah ya ce min ma'in qarar inda zai je tabbata wannan matabbacin yana zawwa wannan wajen asalin halitta ɗaya in ta shiga sauran halittun gaba ɗaya kuma sai su yi baya halitta ne dubunnai a wannan dugon na maniyin da zai je iske wannan maniyin na mace dugo ne guda amma dai halittun da Allah ya yi a cikinsu Allah kaɗai san yawansu kuma ɗaya yana shiga shi kenan sai a rihi ma'aifan ko kuma a rihi inda zai shiga to da ina yake labari a ina kake da labarin lokacin da wadannan abubuwan suke faruwa aikin me kai a lokacin da wadannan abubuwan suke faruwa jika kana nan a matsayin baka sani ba baka sani me yake faruwa ba kuma asalin halittanka ka da mutane kana nuna kai kaza ni kamar ni za amma kaza asalin ka maniyi ne baka wuce ba kamar majinan da za a yi kaki a tofar daga haka ne kai kwana 40 ka zama jini aka ƙara maka 40 ka zama tsoka aka ƙara 40 aka zo aka busa maka rai aka umarce ka da kalmomi kaza da sauransu har ka fado gidan duniya ka zo a matsayin la'ubu ba kowa ba ba komi ba amma yau ka girma ka yi wane ne a riƙa cewa Allah ya ce kana cewa gaskiya wanda ya sa mu haƙƙin ɗan adam ta haula wala quwwata illa billah Allah kiyaye khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib Allah ya ce innahu shi hu ubangiji ala raj'ihi akan mayar da wannan maniyin laqadirun Allah mai iko ne a tafsirin nawari mayar da maniyin daga inda ya fito Allah iya da iko haka tafsiri na biyu innahu ala raj'ihi laqadir Allah mai iko ne akan ya maida wannan bawan zuwa gare shi yani bayan ka huto ka zo duniyar ma kuma Allah mai cikakken iko ne akan ya kashe ka shikenan magana ta rige ta kare ka kuma zuwa gaba ka kuma zuwa ga Allah daga babu wani wurin da zaka je ka ce a mu mun zo je kaza mun kai matsayi kaza mun gumma tahiya a kai ma tahiya zaka daga da adam ya ajje hankalin shi bautawa Allah subhanahu wataala nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata abinda muka ji na aiki Allah babu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah babu iko bari Allah tursa su zakatan mu akan aikata ayyuka managarta ubangije shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah ya ma rayuwar mu gaba da albarka bukatun mu da muke nan alheri ubangije subhanahu wataala biya mana Allah subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan mahaifan mu ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu Allah daukaka musulunci da musulmai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا الله امسى ايوكا ان الهيدي da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Well, yeah.